العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مجد بيان قيامه. السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin 23 ga watan jumada sani shekara 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina, wanda ya dace da yammaci na 13 ga watan goma shekara 1998 dan ci gaba ta biyu ga wata ta biyu kenan ga wata ya zama 22 kenan in dai ta biyu wato watan 22 wannan ko ta biyu da watan goma kenan shekara 1998 zan ci gaba da karatun bulughul maram min adillatil ahkam, kuma wannan shi ne darasi na 33 kenan. Idan ba a manta ba, muna cikin babin da yake magana kan sallar jama'a da kuma abin da ya shafi limanci, sallar jam'i da kuma limanci. Za mu tashi kan hadisin Abdullahi dan Abbas. wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. أن كان حديث رجع عبد الله بن عباس بن صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أو ندري، فقمت عن يساري sai na tsaya a gefensa na hagu, tunda mu biyu ne shi ne liman ni ne mamu. fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi ra'sihi, sai annabi ya kama kaina min wara'i daga bayana, fa ja'alani an yaminihi, sai ya mayar da ni damansa. wato wannan ke nuna cewa idan kana tare da limami za ku yi sallar jam'i ko biyu, wato liman na hagu kai kana damar liman, idan ka tsaya a hagun din liman to nan ba nan ne wurin tsayuwar mamu ba. Don haka lokacin da Abdullahi dan Abbas ya tsaya a hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyale shi ba, sai ya kama shi da bayan ya biyo da shi ta bayan sa, sai da ya dawo shi nan damansa ya sa shi a damansa. akwai da ku wato wannan hadisi manufar kawo su nan wurin don ya nuna mana ina ne mutumin da ya kamata yake, wato mutumin da yake bin liman shi kadai a ina ya kamata ya tsaya, a damar liman ko a hagun dinsa? A damar liman. An fahimta ku? A damar liman ya kamata ya tsaya. To da ce za a yi rufin sa'a sai ka tsaya a hagun din liman har aka kammala sallah, shi liman bai dawo da kai ba, bai fadaku ba ko bai fahimta ba, bai dawo da kai ba, sallar ta yi ko ba ta yi ba? sallah ta yi bisa ga zance mafi inganci, sallah ta yi, sai dai kawai an saba ma sunna ne, amma sallah ta yi. wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito, kuma nan take wannan hadisi ana kafa hujja da shi kan cewa a ina ya kamata yara su tsaya. Yara suna da daman su tsaya cikin tsakiyar su, tun daga shi duk da cewa Abdullahi dan Abbas yaro ne karami a lokacin, bai wuce shekara 11 ba, amma annabi ya jeru da shi sun yi sahu tare, ko da babba ne ma haka ya kamata yi ne. da a ce ba a sahu da yara da sai annabi ya maishe shi bayansa sallallahu alaihi wasallam. kuma suke cewa wannan hadisi na nuna yin ayyuka marasa yawa cikin sallah baya fata sallah din, tunda kamo mutum daga wannan bangare ka dawo da shi nan bangaren ai aiki ne, duk da haka kuma yana cikin sallah. kuma wannan ke nuna idan mamu ya tsaya a hagun ɗinka yayin da zaka dawo da shi dama, sai ina zaka wuce da shi, ta bayanka ko ta gabanka? ta bayanka, domin in ka bi da shi ta gabanka ya ketara maka sallar kenan. to dan haka sai dai ka wuto da shi ta bayanka. kuma idan ka sa shi ta gabanka daidai lokacin da yake ketara ta gabanka din nan, ai yana cikin sallah. yanzu an samu mamu ya shiga gaban liman a maimakon liman ya zanto shi ne a gaban mamu, dan haka sai annabi ya dawo da shi ta bayansa sallallahu alaihi wasallam. an gane ku? وعن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت انا ويتيم خلفه وام سليم خلفنا. متفق عليه واللفظ للبخاري. انكر هذا الحديث لدى انس بن مالك الله يداري دا اغريتي yace sallah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yayi sallah fa kuntu ana wa yatimul khalq ku danya ku duba ku da san ina idan kuna yawan tashi ko yawan magana sai ka ta tara hankali na wuri ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana sallah fa kuntu sai na tsaya ana ni wa yatimul khalq da wani yaro wato yatim maraya kenan khalq bayan annabi wa ummu sulaimin khalfana ummu sulaim ita kuma tana bayan mu wato wannan hadisi abinda yake nuna wa idan liman zai yi sallah tare da mutanen da sun wuce biyu wato ba shi tare da mamudin da ya wuce daya sun kai biyu ana kamar su tsaya a bayan sa da mamudin ta guda ɗaya ne kaga sai tsaya a daman sa kamar yadda hadisin baya ya gabata amma tunda sun kai biyu sai su koma ina bayan liman da ke Anas dan Malik tare da yaro karami sun sake yin sabu kuma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk wannan ana kafa hujja da shi kan cewa ashe ana yin sabu da yara ba a cewa sabon yara daban su kadai a baya za su kurka su shiga tsakiyar manya tun daga shi Anas dan Malik ya tsaya sabu wa yatimun qalbuhu da wani maraya shi da Anas dan Malik a bayan Annabi wanda kaga maraya wannan na nuna yaro ne domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yutum ba'da ulmin idan mutum ya kai baligi ba a kiransa da suna maraya baligi a harshen shari'a ko wato maraya a harshen shari'a musulunci shine mutumin da mahaifinsa ya mutu bai kai ga balaga ba duk yaro ko yarinyar da ya rasa mahaifi namiji kafin mutum ya kai ga balaga ya rasa mahaifi namiji to shine ake kira da suna maraya idan mutum ya riga ya zama baligi a harshen shari'a ba a ce masa maraya an fahimta ko kuma wannan ke nuna ita mace ba za ta yi sahu tare da namiji ba za ta tsaya ne a bayan sahu mata suna yin sahu da su kadai idan ita kadai ce kuma za ta tsaya a bayan sahu ita kadai tare da cewa hadisi ya hana mutum ya tsaya bayan sahu shi kadai amma tunda ita mace ce shi kenan da haka Imam al-Bukhari ma ya babi cikin littafin sa babin da yake magana akan mace za ta iya yin sahu ita kadai a bayan liman ma'ana da a ce za ka yi sallah kai da matarka daga kai sai gida to ita ba za ta tsaya daman ka ba dole sai dai ta tsaya bayan ka kun fahimta da kyau namiji ne zai tsaya daman ka in shi kadai ne sun kai biyu su tsaya bayan ka amma mace ko ita kadai ce daga ita sai limamin ta za ta tsaya bayan ta wannan shine abin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu sulaim sunanta ce ne al-ghumaysa bintu milhan al-ghumaysa bi-sad bintu milhan al-ansariya ita ce mahaifiyar Anas dan Malik ita ce matar Abu Talha an gane ku ita ce mahaifiyar Anas dan Malik ita ce matar Abu Talha lokacin da Abu Talha zai aure ta yana yi auren ta lokacin bai musulunta ba sai ta ce da shi irin ka idan ya zo gawarci bai kamata a ce an mai da hannun abubuwansa baya ba amma yanzu matsalar shi ne ni mummuna ce kai ko ba mummuni ba ne ba in ka yarda ka musulunta musuluntar ka ne ita ce sadaki na shi kenan a daura mana aure Abu Talha yace yake la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah manzo Allah yake ta zo matarka wannan musulunci shine me sadakin annabi kuma ya tabbatar da cewa kan haka yanzu ke dai idan ka gamu da wuta kana son ta sai dai kuma kirista kace zaki musulunta kace ka yarda ka aure ni inda musulunta sai ta ce na yarda sai ta la ilaha illallah ka aure ta musulunci ta yi gobe ba kike nan ba wanda yake musulunci ta gobe kila wani ya zo ce ai ba ikhlasi a ciki ai dama ta musulunta ne ba dan Allah da annabi ba ta musulunta ne dan ta samu miji to me ne da ta musulunta da ta samu miji musulunci da yayi ba ka dama ka ce bai ba ba ta furta kalmar shahada ba magana ta kare Abu Talha da yazo ba neman aure yazo ba bazawaran ta ce a a yanzu da ki shi ne kalmar shahada kayyade da ki ki magana ta kare ya furta kalmar shahada kuma annabi ya tabbatar da shi to abin da ya faru har suka yi wannan sallah wato ita wato abin nan ummu sulaim ta shirya abinci ne na musamman ta ga yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yace abinci gidansu. Malamin ke kafa hujja da wannan hadisi kan mustahabbancin musulmi ya shirya abinci ga yace dan gwamnati musulmi ba tare da wata munasaba ta aure ko ta komai ba, kai ne kaga daman girmama wani abokinka kace wani yau kazo dai zaka ci abinci rana a gidana, na shirya ma abinci rana a gidana ko abincin dare ko lokaci kaza. Mutum ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ka zai yato su duk musahabi ne da can ka yato Annabi ya ji daidai ta abincin ya ce to ai na ya kamata a yi muku sallah ba lokacin sallar farilla ba ne na fila a ina ya kamata a yi muku sallah don ki mayar da wannan wuri kamar masallacin duk lokacin da ake kiyamul layl ko sallolin nafila. Ta nuna sai Annabi ya wuce gaba ya kabbara. Anas bin Malik da wannan yaro suna bayansu ita kuma tana bayansu, ko malamai ke kafa hujja da hadisin kan halattun yin sallar nafila cikin jami'i ko da ba ta kiyamul layl ba, sai dai suka ce ba shari'a ba ne ba ɗaukan abin a kullum kullum. Kiyamul layl dai kam wannan kowa ya san dalilai sun kwaɗaitar kan yin ta cikin jam'i, amma sauran nafilfili na yau da gobe shin ya halatta a yi cikin jam'i ko bai halatta ba? Ya halatta. Menene hujja? Hadisai da yawa kaɗan daga cikinsu wannan hadisin da muka karanta yau. Amma shin za a ɗauki abin a al'ada kullum in zo zan yi sallar nafila bayan azhar ko kafin azhar ko ta bayan magriba raka'a biyu ko ta bayan isha raka'a biyu sai na nemi wuta ne mun yi jam'i? Shin idan mun yi haka mun yi sunna? Idan mun yi haka mun karanta wata shari'a sabuwa? Amma wata rana mai wata rana ba mu yi ba, mu yi a wannan makon bayan mako ɗaya kuma sannan ko wata ɗaya sannan ka sake maimaitawa, wannan ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato dai baya dacewa mutum ya ɗauki abin al'ada sai yau da gobe. An fahimta ko? وعن أبي بكر رضي الله عنه يا بني وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. Wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Bakar ta radiyallahu anhu annahu intaha ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato yazo wurin Annabi jira da aminci tabbata gare shi Annabi na sallah wa huwa raki'un alhalin yana cikin ruku'i, ya shigo masallaci Annabi na cikin ruku'i, an gane ku? Faraka qabla an yasila ila as-saf, sai ga idan yace har sai ya shiga sahu zai yi ruku'i to kila kafin ya karasa cikin sahu Annabi ya dago raka'a kuma ta kubuce wata kin yana shigowa masallaci da ga Annabi cikin ruku'i, daga can sai ya kabbara Allahu akbar sai ya ruku'i sai ya taho a duke cikin ruku'i har ya daidaita cikin sahu. Kun fahimta nan da kyau? Faraka'a qabla an yasila ila as-saf, sai ya ruku'i tun kafin ya karasa shiga cikin sahu. Fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi ya ce da shi zadaka Allahu irsan wa la taqul, Allah ya kara maka kwaɗayi kan ayyukan alkhairi amma karka kuma daga yau kada ka kara. To menene yake nufi da karka kara? Shine suka ce zai dauki ma'ana guda biyu, kada ka kara yin ruku'i kafin ka shiga cikin sahu, yana iya daukan wannan ma'ana. Ma'ana ta biyu, karka kare yin sauri idan ka zo sallah dan ka riski dan ki ka rinka tafiya a hankali abinda ka samu ka riska abinda ya kudu ce maka kuma ka daga baya ka shiga. To dalilai na shari'a suna nuna abinda Annabi ya hana shi yayi shine gaggawa, tunda a wajen surwayin an nuna ya taho ne da sauri har Annabi rinka jin saurinsa, yana shigowa masallaci kuma sai kabbara sai ya ruku'i tun kafin ya shiga cikin sahu. Kaga abubuwa guda biyu yayi, abu na farko gaggawar zuwa da sauri, abu na biyu kuma yin ruku'i kafin shiga cikin sahu. Sai Annabi ce karka saki, suka ce to lalle guda ɗaya ya hana shi ba duka biyun bane ba. Menene ya hana shi sakewa? Shine yin sauri, saboda hadisin da zai zo nan gaba da zai ce idan kun ji an yi ikama to ku zo masallaci kuna tafiya a nasai, kar ku taho da gaggawa, abin da kuka riska da liman ku sallata, abin da ya kuɓi ce ku tashi ku shiga. An fahimta da kyau? Da haka yin ruku'i ɗin nan kafin shiga cikin sahu har yau idan ka yi shi sallar ka tayi, kana shigowa cikin masallaci ka bi kila kafin in shiga cikin sahu liman zai tsago, sai ka riga ka kabarta daga can gurin ka taho cikin ruku'i har ka zo cikin sahu. Kun fahimta da kyau? Kaddara ka kabarta ka shiga cikin ruku'i ka yi ruku'i ka taho taku ɗaya biyu uku baka karasa cikin sahu ba sauran taku ɗaya sai kuma liman ya dago, za ka dago ko ba za ka dago ba? Za ka dago sannan ka karasa kuma wannan raka da ka same ta tunda ka shiga cikin sallah liman na cikin ruku'i bai riga ya dago ba dukkan wanda ya ci liman cikin ruku'i ko ya dace da wannan raka ya same ta in ya tashi cikin abin da zai ci gaban da wannan raka yake an gane ko wannan hadisi rawahu al-bukhari wa zada abu daud fihi arwayan abu daud a ƙarshen hadisin sai ya kara faraka aduna safi thumma mata ila safi arwayan abu daud cewa faraka aduna safi sai ya ruku'i tun kafin shiga cikin sahu thumma masha sannan sai ya tafiya ila safi har ya shiga cikin sahu wato yana cikin ruku'i a duke ya ci gaba da tafiya din kenan wa an wabisata bin ma'bad wa an wabisata bin ma'bad radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وأن حديث أنكر بوشي دقوابسة ابن معبد ديوا ميم سنن كسر با معبد با معبد هكا سنن سيكي أرجو أصل انسى من بني سعد ابن خزيمة ana masa alkunya cewa Abu Kirsafa ya mutu a shekara 90 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wa bisa ibn mi'bad yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saff wahda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutum yana salla a bayan sahu shi kadai kamar misali sahu na gaba ya cika sai ya fara sahu na biyu shi kadai ko sahu na biyu ya cika ya fara na uku shi kadai haka yayi sallar sa yana dai sallah a bayan sahu amma hadisin bai bayyana mana ba shin sahun ya cika ko bai cika ba ya dai sallah a bayan sahu shi kadai ba tare da ya hadu da wani ba fa amarahu an yu'ida salata sai annabi ya umarci shi ya maimaita sallah bayan an kammala sallah yace kai kadai kai sallah a bayan sahu yace eh yace tashi ka maimaita sallah fa amarahu an yu'ida salata rawahu ahmad wa abu daud da at-tirmidhi wa sahahahu ibn hibban wannan hadisi shine ɗaya ne daga cikin hadisan da ake kafa hujja da su bisa da cewa baya halatta in ba da uzuri ba in ba mace ba baya halatta ga mutum ya tsaya a bayan sahu shi kadai sai fa in da uzuri sai fa in mace idan da uzuri kamar ne ka zo sahun da ke gabanka ya cika ba masa kafin shi za ka koma gida ne ba za ka yi sallah ba a'a shiga cikin sahu wajibi ne sallan jam'i shi ma wajibi ne idan ka rasa wajibi daya sai ka sake rasa na biyun kuma ai sai ka hakura da asara daya ko sai kai wanne sai kai dayan ku wanda bai kubuce maka ba dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ba ikon ka bane yanzu shiga cikin sahu tunda ya cika ba ikon ka bane ba gayyato wani daga waje tunda yanzu ana cikin sallah ba za ka tafi gayyato wani ba yaya za ka yi sai kai kafaraka a bayan sahu idan har aka gama sallah ba wanda ya zo wurinka a cikin irin wannan hali sallar ka tayi saboda kana da uzuri idan kuma ba a gama sallah ba wani ya zo ya cika wani ma ya zo ya cika to wannan kuma ka da ai baka da ma wani abun nan baka da wani laifi a kuma idan mace ce dama ita haka ya kamata ta yi sai fa inda mata yan uwanta sai ta haɗu amma in maza ne ba za ta shiga cikin sauransu na gaba dole ta fara sauranta ya ci kadai a baya an fahimta ko to idan ya zanto mutumin da ke cikin masallaci wannan shine hukuncinsa ina ga mutumin da shi kawai yana daga waje yana daga rumfarsa ta kasuwa ko kofar gidansa yake bin masallaci sallah dan Allah menene hujjarsa da me zai dogara ina ga wanda tana daga gida a ɗakin ta ita kuma za ta yi masallaci sallah wanda yake cikin masallaci ma fa ga sahu a gabansa in bai shiga ba in ya fara sahu a bayan shi kadai bai da sallah to ina ga wanda yake kofar gida shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa duk wanda ya yi sallah a wajen masallaci bayan ko masallaci bai cika ba ko ya yi sallah daga gidansa bayan ga masallaci bai cika ba sai wanda ya kai zuwa gidansa ba to kar ma ya ce ya yi sallar jam'i yan sallar jam'i shi bai yi jam'i ba sannan ko bai yi shi kadai ba da haka kawai bai sallah ba shi kadai ya yi a wani ya bi dan ba ya ruku'i sai da ruku'in wani ba ya sujuda sai da sujudan wani shin ya dace da jam'i bai dace da jam'i ba yace domin an sanya wa jam'i suna jam'i listima'il musallina zamanan wa makanan saboda musulmai sun tattaru a wuri guda a zamani guda yace da zaran zamani ya sha bamban ko wuri ya sha bamban wadansu a can wajen kilomita 5 wadansu a nan
waɗansu a can wajen yadi ɗari, waɗansu a nan, ka iya kiransu jama'a ɗaya? Jama'u ne guda biyu kenan, ba su zama jam'i ba. Su waye jam'i a lokacin wanda suke kusa da liman, wanda duk ke nisa da liman ba ɗan wannan jama'ar ba ne ba. In yana da limaminsa a can, to shi kenan. In baya da limaminsa a can wurin, shi kenan, shi ba a san waye shi ba kenan. Kuna fahimta da kyau? Ba inda za a iya karɓi sunan jam'i sai in zamani da lokaci da wuri ya haɗa su. Zamani shi ne kasance sallar iri ɗaya suke. Yanzu misali, ya iya yiwa cewa kana bin ka rinka bin sallah ta hanyar rediyo, kaga ai wuri bai haɗa ku ba. Kuma zai iya yiwa zamani ma bai haɗa ku ba, idan an samu bambancin lokaci tsakanin nan garin da can. Misali, mutanen Makka sun fara sallar magariba, kana da satellite kawai kana kallo, kai ma sai kai ka bara ta ka bi su. Kaga bambancin ka tsakaninka da su awa biyu, sai rana ta fara da awa biyu a can wurin kafin ta fara a nan wurin. Yanzu kai magaribar ka ba sai ma kai ta kenan. Baya da haka, waɗannan jama'ar ba taka ba ce idan wuri guda bai haɗa ku ba. To wannan hadisi dai shi ne kashin bayan hujja na cewa lallai idan mutum zai bi jam'i yana son jam'i dole sai ya zo masallaci. Amma idan masallaci ne ya cika ya ba su aka yi ta sahu a bayansa, gefensa dama, gefensa na hagu, ya yi ta tafiya ko da kilomita 20 sahu ya kai, kai sallah a can sunanka ka bi jam'in wannan masallaci. Amma matukar akwai rata a gabanka tsakaninka da liman, kawai kake zuwa masallaci baka da sallah. Wanda ya wannan bisa ga rashin sani sai ya yi ta istighfari ya yi ta sallolin nafila. Allah ya yafe masa, ba a cewa ya rama sallolinsa na baya, sun riga sun wuce. Lokacin su ya riga ya wuce, ita kuma sallah tana da lokaci. Inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. In lokacin ya wuce kuma sun riga sun tafi kenan. Wanda ya wuce waye nake so ni muku da yawa. Ne kace? Idan sahu ya cika ka zo za ka faro naka daga baya, kai ne za ka fara sahu na biyu ko na uku, daga ina ya kamata ka faro? Shi ne abinda wannan ke tambaya. To za ka tsaya a bayan liman a ɓangarensa na dama, ba wai za ka koma daman masallaci ba, ba daga na ake fara sahu ba, daga daman liman ake fara sahu. Kun fahimta da kyau? Wato tsakiya kenan. Idan kana tsakiyar saitin liman da sai ka koma daga daman ta kake, wanda ya zo kuma zai bi shi kuma sai ya bi damanka, wani ya zo ya bi damanka har a je makonar sahu daga dama, daga nan sauran in sun zo kuma sai su bi hagunka har sahu ya kare. In za a kara sahun baya kuma wanda ya zo shi ma sai ya daidaita saitin liman daga damansa kaɗan ya tsaya, duk wanda ya zo kuma sai ya tabin damansa har a kare nan. Haka tsarin sahu yake. Shi ne Imam al-Bukhari ya yi babi da yake nuna cewa sahu na farawa daga daman liman ba daman masallaci ba. Daga daman liman ake fara ba daman masallaci ba. Nan wajen fawaye daga nuna. Na'am, wa alaikum salam. Me kace? Faɗi na ji. Duk wani hadisi ya shiga cikinsu. Duk wanda ya zo ko juma'a ka zo ko jam'i sai ka tsaya can nesa, ba sahu ne kai ba, kai ka bi inuwa ne. Sahabbai yadda suka rinka yi da rigunan su suka rinka zuwa da gyale, idan zafi ya yi zafi sai mutum ya ajiye rigar sai rinka sahu a kanta, sai ya rinka sujjada a kanta. Idan mutum ya ce ya yi zafi, ka ce masa nar jahannama ashaddu harran law kanu yafqahuna. Matsala ta minti goma an riga an gane. Dan kwallon kafa da za a yi kwallon kafa hudu da rabi fa za a fara, amma mutum ya je tun karfe 12 ya shiga stadium ya yi asaran juma'a, ya asaran komai, sai kai kawai za ka yi sallah minti goma ta juma'a. Juma'a ta babban rana, ranar da bawa kan nema kan samu, ko da ke a kowace ma ya nema zai samu ko. Amma juma'a ta babban rana, a ranar da duk wanda ya mutu cikinta ya yi shahada da hadisin annabi, wanda ya mutu a daranta ya yi shahada da hadisin annabi, a ranar da za a tashi kiyama ka sani ko wannan juma'a ce? Tun da rana ba ta faɗi ba, ga ba ita bace ba, akwai mutum bai kamata ya saka shi ba. Saboda haka, nasiha ga dukkan ƴan uwa musulmi da ke zuwa sallar juma'a, abinda ake bukata ka masa har ka je kusa da inda sahu ya kare, sai kai kuma ka fara sahu. Amma kar ka tsaya karshen baya don neman inuwa, kar ka tsaya kuma karshen hagu ba kowa kusa da kai don neman inuwa ko dama, ballanta na ka shiga gaban liman ba tare da uzuri ba. Dama shiga gaban liman ba a yin sa sai inda uzuri. Haka kawai ka shiga gaban liman ka yi sallah, idan mutum ya yi sallah ba ya yi sallah. Bisa zargazance mafi inganci, bayan liman ake bukatar mutum ya tsaya. وله أن تلق وانا حديثي ليس هيني وسهاه من هبان حديثي ليس هيني وله أن تلق من علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف حكاكما واتو إمام أحمد يارويتو حديثي لك تلق من علي يتي لا صلاة لمنفرد خلف الصف babu sallah ga wanda yake kadaitacce shi kadai a bayan sahu duk wanda ya sallah a bayan sahu shi kadai to ba shi da sallah sai fa inda uzuri kamar da muka ce in sahu ya shiga babu yanda zai na'am ga hadisin nan zai zo nan gaba wa zada at-tabarani fi hadith wabisa Imam al-Tabarani ya yi ƙarin bayani na riwaya a cikin hadisin Wabisa ibn Mi'bad yace ala da khalta ma'hum aw yitararta rajula da annabi ga wannan mutumin yana sallah yace masa ya maimaita sallah cikin abin da ya faɗa masa yace ala da khalta ma'hum me ya hana ka shiga cikin sahun da ke gabanka aw yitararta rajula ko ka jawo wani mutum ku haɗu ku yi sahu to sai dai ita wannan riwayar da take nuna jawo wani a sahun gaba don ku zo baya ku yi sahu wannan riwaya ce da'ifiya da'ifin jiddan wannan ba a aiki da su suka ce ai gaba ɗaya ma ya saba ma ɗanɗanon maganan annabi domin yayin da ka jawo wani ko ka yi kuro ba a can gaba ko ba samu baraka ba to waye zai ciki ta kuma sai ya zanto ba wani sabon abu da ka yi a can gaba an samu baraka wanda an wajabta wa ko kai ko wannan wani ciki ta ka jawo shi da ka jawo shi kuma an wajabta ku ciki ta sai ku yaya dole kuma dai ku koma kin don da ba yi da amfani jawo wani ciki ta a takaice dai hadisin da ke nuna jawo wani don ku yi da shi wannan hadisi ne da'if ba a aiki da shi na'am eh wannan sai ilmi masallaci ya cika ne gaba ɗaya sai ka je ka koma a daman liman ya halatta ta yadda ba wuri amma yanzu wannan abin da ya kamata ka tsaya a bayan su shi kaɗai amma da za ka je ka shiga gaban ka je wajen liman sai ka zauna a damansa ya yi kujeru kai da liman a wannan lokacin za ku jiri ne kai da liman ba wai za ka bari ya ɗanyi gaba kaɗan ba kamar yadda su malamai suka ce jeruwa za ku yi sai ki kai kai ma mamu ne وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنك قد حديثي لدى أبو هريرة الله شكار يداء بريشي yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tumul iqama idan kun ji ana iqama a masallaci famsu ila salati wa alaikumus sakinatu wal waqar kuzo zuwa ga sallah wa alaikumus sakina tare da nutsuwa tare da kuwal waqar da kuma dai nutsuwa wadanda suka ce as-sakina shine at-ta'anni fil harakat bi a hankali cikin duk motsin da zaka yi na tafiya al waqar kuma shine kuma kamar dai waccan ma'ana ce karfafa wadanda ce wadanda suka ce wannan alwaqar shine karkarin ka daga murya karkarin ka daga sauti ma'ana ko wata magana karkai a hanya ka tara hankalinka zuwa masallaci tunda annabi ya nuna kamar idan mutum ya yi alwala daga gida zai je masallaci duk tafiyar da yake ita ma ibada ce ana ɗaukaka darajarsa ana kuma shafe zunubinsa tunda kuma ibada ce kar ya shiga su da ko da surutu ne a kan hanya to shine as-sakina fi a hankali wajen tafiya alwaqar kuma rashin daga sauki ko rashin yin wadansu maganganu din ballarura ta wajen tayin su ba tunda a wannan lokacin kamar kana cikin sallah ne dan kana kuma sallaci ana son ka tara hankalinka wuri guda shine da bace wato famsu ku yi tafiya ila salati zuwa ga masallaci ma'ana kar ku yi sauri kenan domin almashin shine tafiya an gane ku as-sur'a kuma shine gaggawa to kuma annabi ya hana yin gaggawa sai dai ka yi tafiya kawai famsu ila salati wa alaikum as-sakinatu wal waqar wa la tusri'u kada ku ce za ku yi gaggawa fa ma adraktum fa sallu abinda kuka riska tare da liman ku sallaci shi abin nufi a duk halin da ka samu liman a ciki sai ka shiga sallah kawai. Idan ka sami shi a tsaye kai kabbaran harama ka shiga cikin sallah kenan. Idan ka sami shi a ruku'i kai kabbaran harama ka shiga ruku'i. Idan ka sami shi a sujada kai kabbara kuma ka shiga. Idan a zaune ma ka sami shi kai kabbara ka shiga. A kome ka samu liman shikenan ka shiga cikin sallah. Kaga anan zaka gane kuskuren waɗansu da za su zo masallaci in sun samu liman da cikin sujada wai sai su tsaya zai suna jira sai ya dago sannan su shiga. Hasaran lada kai da ka shiga din nan ai ka riske wani abu na lada. Daga nan kuma zaka gane kuskuren waɗansu wanda in sun zo sun gane cewa ai raka'ar karshe liman ke ciki gashi ma ya fara karatun tahiyya sai su rinka tambaya wai ta karshe ce ake ai ta karshe ce wai sai su tsaya gefe su ba za su shiga ba sai liman ya yi sallama sai kuma su fara sallar su. Halin da yake ciki ko da raka'an karshe ce annabi ya ce ka shiga ma adraktum fasallu abinda duk kuka riska ku sallace shi wannan umarnin annabi ne. Kai da ka zo sai ka ki ansa wannan umarnin sai ka tsaya a tsaye. Kana jira liman ya sallama ko ku fara sallah ta biyu wadda a kanta akwai kaulani ko kun yi daidai ko kun yi daidai ko kun yi makaruhi ko kun yi makaruhi ba maimaita jami'a masallacin da limami ke za ta biya ai makaruhi ne da dalilai na shari'a an bai da ku. Wa alaikum salam. Bari mu karanta hadisin wa ma fatakum fatimmu abinda kuma ya kuka ce muku to ku cika shi muttafaqun alayhi. Wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wato wannan yana nuna mana ladabin bin jami'i kenan. Koda kana da tabbacin an fara sallah koda kana jin raka'a ta karshe ce ba a yadda baka taho da gaggawa kana sauri ana jin karan takun takalminka zaka taho ne a hankali haka annabi ce ku taho tare da ku akwai natsuwa da sakina abinda kuka samu kuma sai ku shiga cikin sallah abinda ya kubi ce muku fa fa'atimmu ku cika. To wannan shine madogaran malaman da ke cewa abinda duk ka samu a cikin sallah din nan kai shine na farko a wurinka. Ko da raka'a ta karshe ka samu liman a ciki a tsaye sai kai kabbara ka shiga kai ita ce taka ta me ta farko. Don haka yanzu idan liman ya sallama kai me za ka yi kaza'i ne za ka yi ko ciko ne za ka yi? Don annabi ce fa atimmu ciko za ka yi ba kaza'i za ka yi ba. To tunda kaza'i za ka yi menene hukuncinka? Raka'ar da ka samu ta farko ce liman ya yi sallama idan ka tashi yanzu ta me za ka? Ta biyu za ka yi fatiha da sura. Tunda ta biyu ce kuma idan ka yi ta sai ka zauna kuma sai ka yi tahiya. Idan kuma ka tashi yanzu ta nawa za ka kawo? Ta uku sai ka yi fatiha kadai a sirrance ba sura. In ka tashi kuma ta nawa za ka kawo? Ta hudu fatiha kadai a sirrance kuma babu sura sannan sai ka zauna ka yi tahiya sai ka yi sallama. Don ciko kake ba ramuwa kake ba. Haka in magariba ce ka samu liman a cikin raka'ar karshe kai ita ce ta farko wurinka yayin da liman ya ce assalamu alaikum idan ka tashi kai raka'a ta nawa za ka kawo? Ta biyu. Ka'idar raka'a ta biyu a sallar magariba za ka yi fatiha da sura a bayyane sai ka zauna sai ka yi tahiya. Idan ka zauna ka yi tahiya sai kuma ka miƙe sai ka kawo raka'a ɗaya da sura da fatiha kadai ba sura a sirrance dan ita ce ta ukunka sai ka zauna sai ka yi sallama. Idan ka samu limami a cikin raka'o'i guda biyun karshe a cikin sallar isha'i kai wannan ta uku da ta hudu ita ce ta farko da ta biyu a wurinka. Da haka da liman ya yi sallama za ka tashi ka kawo ta ukunka da ta hudunka. Ka'idar raka'a ta uku da ta hudu a cikin sallar isha'i za ka karanta fatiha ne kadai a sirrance babu sura. Abinda matambayi zai ce da kai yanzu kenan ka yi sallah da dukkan sura kadai ta fatiha kadai babu sura. To sai ne dan ka yi sallah da fatiha kadai babu sura ba ta yi ba? Me aka wajibta maka cikin sallah? Fatiha la salata liman lam yaqra fiha bi fatiha al kitab. Kuma ciko kai. Me ya hana a can ka yi fatiha da sura lokacin kana bayan liman? Duk abin da ya jibinci wannan rakawokin liman ya ɗauke maka ciki. Na inda ya karatu ne. Ba halin kuma ka sabawa abin da yake ciki. Da ya yi sallama ka samu ƴanci. To da ka samu ƴanci ka samu ƴancin ka daidai lokacin da za ka shiga raka'a ta uku. Babu yanda za a yi raka'a ta uku nan ka mai da ita ce ta farko ka ce za ka yi fatiha da sura a bayyane. Ta hudun nan ka ce lalle ita ce ta biyu ka ce za ka yi fatiha da sura a bayyane. Ai ba ita ce ta farko ba ita ce ta da ita ce ta farko ba ita ce ta biyu ba a wurinka ita ce ta uku ita ce ta nawa ta hudu. Kuma kowa ya san raka'a ta uku da ta hudu ana yin fatiha ne kada ya san wannan shine dace da fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu abinda kuka samu da liman ku sallace shi abinda ya kubuce muku ku cika. A waɗansu riwayoyin hadisin ya zo da lafazin ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqadu abinda kuka samu da liman ku sallata abinda ya kubuce muku faqadu ku yi qada'i. To lafazin al-qada'u anan daidai ke lafazin al-itmam, ba bambanci tsakaninsu da juna. In wutar riwayar mata inganta duk lafazin ba bambanci tsakaninsu da juna, domin lafazin al-qada'u ma'anarsa Qur'ani da hadisi shine yin abu akan lokacinsa. Dan Allah ce fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadd dhikra. Allah na nufin ramuwar yana? Yana nufin idza addaytum manasikakum, idan kun gabatar da ayyukanku na haji, ma'ana kun riga kun yi tsayawan arfa, fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadd dhikra. To ku ambaci Allah ambato mai yawa a kwanakin Mina ko tun daga Muzdalifa, kamar yadda kuke ambatan iyayenku da ko sama da yadda kuke ambatan iyayenku a da. To ka ganin gurin idza qadaytum, bi ma'ana idza addaytum. Haka Allah ce fa idza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Idza qadaytum as-salata, abin da yake nufi idan kun rama sallah ko in kun kammala sallah. Idan kun kammala sallah, kaga kammalawa ne, wanda shine dai fa'atin mu, duk dai kammalawa ne, tukawa ne. Da haka al-qada'u da al-itmamu duk ma'anarsu daya a cikin larabcin Qur'ani da larabcin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaman fikihu ne a istilahi, a salon magana na malaman fikihu, yaran su suka bambance tsakanin ada'i da qada'i. Ada'i da qada'i, wato ada'i shine yin ibada a lokacin ta, qada'i kuma yin ta a wajen lokacin ta. To yanzu kai idan aka ce lokacin da liman ya sallama, dan Allah a wannan lokacin sallar ada'i kace ko qada'i? Sai ga zaman to qada'i, kaga ba qada'i bace, wa me tace? Ada'i. Saboda haka a nan gurin dama maganin qada'i ma ba ta taso ba, cewa ramuwa kake yi ba ta taso ba, ai lokacin da bai fita ba, tunda duk duniyar fiqhu ta yadda ba a kiran sallah cewa ramuwa sai in lokacin ta fita. To yanzu wannan sallar lokacin ta fita? Bai fita ba, ashe ba qada'i kake ba. Kun fahimta da kyau? Wannan magana za ku same ta hatta cikin Bidayatul Mujtahid, wanda littafi ne na Malikiya da ya kawo wannan magana. Wa alaikum salam. Ba wanda cikin mu ya jahilci mai yi baka samu ba, kowa ya yadda rako inda baka samu ba su ne masu ne Fatiha da Sura. Amma yanzu magana biyu zan ba, ta farko kafin in ce ka bude littafi ka saurare ne kawai ka ji, yayin da kai kabbara ka shiga kai ake magana a kanka, wata raka'a ce kai aurinka a lokacin da ka shiga ka yi kabbara ko ba kai ba? Wace irin kabbara ce wannan? Takbiratul ihram. A ina ake yin ta, a raka'a ta uku ko a raka'a ta farko? Yanzu ka kai ta farko ce wurinka, ka fahimci wannan maganar? To dai hadisin kuma sai annabi ya ce idza sami'tumul iqamata famsu ila salati wa alaykumus sakinatu wal waqar fala la tusrifu fama adraktum fasallu wama fatakum fa atimmu. Annabi ya ce abinda ya kubuce muku ku cika, ya ce ku rama cewa yi mu cika. To yanzu zaka yi ciko ya zaka yi? Ma'ana ka samu ta farko da ta biyu ne kai aurinka, duk da ita ce ta uku ta huɗu a wajen liman, kai mai sanar ce ta tsawa ta farko da ta biyu ce aurinka, yanzu za ka yi ciko, za ka kawo sanar da tsawa yadda hadisin annabi ya faɗa kenan. Sai me kuma? Yawwa, an magana ta riga ta kare, abu ne mai sauƙi idan mutum zai bi larabcin hadisin. in mutum zai balarabcin hadisin abu ne mai sauki, amma inda rigima take matukar mutum bai saba jin magana ba sai aka faɗe ta to sai ta musu nauyi, sai rinka cewa na ji sabuwar magana yau wanda ban taɓa ji ba, ba wani sabuwa sama da shekara 1000 haka take, kawai dai mutum ne bai taɓa jin ta ba. An fahimta ko? Abin da ya faɗa gaskiya ne, wanda suke karatun nan na yanzu ba su kai rabin waɗanda suka rubuta waɗanda littattafai na fiqh ba, gaskiya ne wannan. Amma lokacin da nake wannan magana, ina ba da ra'ayina ne ko ina ba da maganar malaman da sun ɗara waɗancan masu fiqh? Kaga lokacin da nake maganar ba tawa nake kawo ba ko? Yanzu da na kawo Ibn Rushd, wanda ɗan malikiya ne. Idan an jama mu kawo maganin Qarafi, idan an jama mu kawo maganin Ibn Abdul Barr, wanda duk ɗan malikiya suke masa taken Hafizul Maghrib, ɗan malikiya ne. Kuma shi ya yi raddi ga waɗansu ɗan malikiya. Laifina ba ni na kashe zoman ba, rataya kawai aka bani. Na ce an faɗa amma ba ni ne na faɗa ba. Shi yasa nake cewa duk wanda zai ce maganar sabuwa ce, to abinda za mu ji daɗi ya kalubalance mai ce ya na muka ciro. Mu faɗi inda muka ciro, alal aƙalli in yana son ya ji daɗin kare ta bai ce ya zuwa ba bai sa ciki. Da ma ba zai haka ba. Sai ce Ja'far ya ce kaza. Dan Allah ya yi adalci idan ya ce Ja'far ya ce kaza. Shi abin da Ja'far ya ce, Ja'far ya ce Imam Shafi'i ya ce kaza. Ja'far ya ce Imam Ahmad ya ce kaza. Ibrahim an-Nakhai, Laysa bin Sa'd, Sa'id bin al-Musayyib, Rabi'at bin Abdurrahman ar-Ra'i, malami Imam Malik, al-Imam az-Zuhri, malami Imam Malik ibn Anas sun ce kaza. Al-Auza'i, to kaga kenan idan zai faɗa haka za a gane cewa to ashe Ja'far ba shi ya kawo maganar ba, dan ya ce ga wanda ya ce. To amma in yana so ya more, to ba zai faɗo wannan ba, sai ce ya za a yi wani yaro kawai ya zo ya rushe abinda malamai suka faɗa. Shi yaron ba shi ya rushe ba, shi ba kashe zo bane ba, kawai rataya aka bashi shine laifin sa. Ina fatan kun fahimci magana. Wato har kullum abinda mutum ya kamata ya kwatanta, fifikon ilimi kuma ba shi ke nuna fifiko na fahimtar addini sama da ko'ina ba. Ka iya fin mutum ilimi ka ninka shi har so 50 cikin 100 misali ta fuskar ilimi, Allah ya fahimtar da shi wata matsala wadda kai baka fahimta ba. Yanzu da Maghira bin Shu'ba da Umar ɗan Khattab, wane ne ya fi falala da ilimi da taqwa da tsoron Allah da komai? Yanzu duk duniyar musulmi da an ce Umar ɗan Khattab kowa ya sani, amma idan an ce Maghira bin Shu'ba sai wani ya ce ni ba taɓa jin wannan sunan ba sai yau. Amma ya san waɗansu hadisai da Umar ya da ita. An fahimta ku? Sa'ad bin Abi Waqqas da Umar ina za a haɗa su wajen falala? Ba za su haɗu ba. To amma Sa'ad bin Abi Waqqas ya san waɗansu hadisai da Umar ya da ita. Abu Huraira bai ma shiga musulunci ba sai a shekara ta bakwai bayan hijira. Bayan an ci an cinye sauran shekara uku annabi bar duniya, Abu Huraira ba sanda yin musulunta. Amma ya koro hadisi cikin Bukhari, Umar ɗan Khattab ya ce kai Abu Huraira ina ka san wannan hadisin? A ina ka san wannan hadisin? Aka fadawa Umar ɗan Khattab ai ga inda hadisi yake, ga inda hadisi yake, sai ya ce wallahi shagalani anhu safaku fil aswaq. Ya ce rumfata ta kasuwa ta hana yin hadisi. In ba haka ba da an zo ruwaya waya ku kowa yi wa ruwaya ba kamar Abu Huraira. Amma shekara uku kawai yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga sahabban da suka fi shi falala suka fi shi komai, amma ya haddace abin da ba su haddace ba. Da haka falala daban kuma haddace wani abu daban. Shi yasa annabi yake cewa nazzara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa addaha kama sami'a wa rubba muballighin aw amin sami'a. Yace madalla da mutumin da ya ji magana ta ya haddace ya bayar da ita tamfar yadda ya ji ta baligi ba tsari, ya so da dama wanda za a fada wa hadisin sai ya kalaci wani abu a cikin na fiqh sama da ma wanda ya fada masa hadisin, shi wannan aikin sa ya haddace, wancan ko da aka fada masa ya fa'idanci wani abu wanda wannan bai ji ba. Duk wannan a duniyar ilimin sanannen abu ne. Al-Imam Malik ibn Anas yana zaune, aka tambaye shi me hukuncin zan tsaife yatsu cikin alwala, sai Imam Malik ce la ara fi zalika sunna, wannan ba sunna bane babu shi. Haka Imam Malik ya faɗa. Dalibin sa Abdullah ibn Wahab shi kuma ya san akwai hadisi, bai yi masa rigima ba sai da aka tashi sai ya tashi gefe guda ya ce mallam naji ko akwai wani hadisi, haddathani fulan qala haddathani fulan qala kana annabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu asabi'ahu fil wudu, annabi ya kasance yana zanta sai ya zanta a cikin alwala. Sai Imam Malik ya aika wannan hadisi ne hasan, ana hujja washe gari da kansa sai ya je ya bayar da hujja da wannan hadisi shi Imam Malik ibn Anas. Amma da duk waye san Abdullah ibn Wahab, duk inda aka ce al-Imam Malik sunan kawai ya wadatar, amma idan an ce Abdullah ibn Wahab sai kace wai ko Abdullah ibn Wahab a ina ya rayu, dai ina ne, wane ne kaga ba za ka kwatanta shi ba da Malik ibn Anas, amma ya san abin da bai sani ba. Ga Imam Shafi'i dalibin Imam Malik ibn Anas, amma ya taba Imam Malik madan su fitowi da yake da hadisi akai. Ga Abdullah Ahmad bin Hanbal dalibin Imam Shafi'i ne, amma da yake ba da cikin hadisi da kanshi shi Imam Shafi'i yazo same shi yace ya baban Abdullah, ko yanzu kun fi mu bincike kan hadisi, duk inda ka samu hadisi daga Basra ne, daga Makka ne, daga Kufa ne, faɗa mana shi mai hujjar, babban abinda muke so shine hadisi. Ya karantar da shi. To kaga duk waɗannan a duniyar ilimi sanannun abubuwa ne ga sunan asirin, amma kullum wato idan muka karanta bincikenmu muka takaita bincike a wata nahiya guda ɗaya, to sai mu haramta a kanmu alkhairi mai yawa. Kuma ai kai kamar yadda Ibn al-Ibad da yake cewa ba ka sanin ka san ilimi sai abinda ka karanta ka kwatanta shi da abinda waɗansu suka karanta, ka ja an ja ka duba sun duba, sannan ne za ka san ka yi karatu ko ba kai ba. Amma in kana inda kawai za ka faɗa ka ce yake idan ka taɓa sanin kana da karatu ko ba ka da shi ba.
Imam Malik ibn Anas ba ya karantarwa ba sai da masu amana ne mutum sanin suka tantance ya karanta ka ta ta. Yake amana dai ya karanta ba ta yi mai. Yake sai da kuma malaka. Alƙur'ani da yake cikin Ramadan.
An karɓo hadisi daga Ummu Waraka bint Nawfal kenan, waɗansu suka ce Abdullah ibn al-Harith ibn Uwainar al-Ansariya tana cikin mata mahaddata Qur'ani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga jihadi za a tafi yakin Badar, ta zo wajen annabi ta ce ya kamata mu ma mata a ba mu izini a tafi da mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance har gidanta yake ziyartarta saboda karfafanta kan addini, yana kiranta da suna ash-shahida wato shahidiya. Allah ya karɓi rayuwarta lokacin halifancin Umar ibn Khattab, waɗansu bayinta guda biyu suka kulla mata makirci suna son yanci suka kashe ta don su samu yancin kansu. Masai da namiji ne bayinta guda biyu suka lullube ta da bargo har zafi ya kashe ta, suka murɗe ta ta mutu, suka gudu. Umar ibn Khattab ya sa aka kamo su duk aka tsire su garin Madina, kowa ya gan su. Yadda ka san ana tsire tsire a jikin sun ka, haka aka tsire su saboda sai kisa wanda yake na ta'addanci shine ka sake mutum da bargo har ya mutu. Ummu Waraka take cewa annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama amaraha an ta'umma ahla dalika, annabi ya yi mata umarni ta rinka yin sallar jami'i ga mutanen gidanta. Wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibn Khuzaima. Abu Dawud da Ibn Khuzaima ya inganta shi, ya ce hadisi ne sahihi, bincike ya nuna hadisi ne hasan. Wannan kuma ke nuna kenan ashe ya halatta mace ta yi wa mata ɗan uwanta jami'i, ya halatta mace ta yi wa mata ɗan uwanta jami'i. Imam Ahmad ya tafi kan wannan hadisi in ban manta ba, haka kuma wato yanzu shi Imam Shafi'i, wanda suka saba su ne mazhabar Malikiyya da kuma mazhabar Abu Hanifa. Amma dai wannan hadisi da yawa daga cikin malamai sun ba da hujja da shi. Ga Ummu Waraka tana yin sallah ga mutanen gidanta, waɗansu ma suka yi uluwi suka ce ai ko namiji ma ta yi masa jam'i yayi, aka ce saboda me? Suka ce annabi ya ce ta yi sallah ga ahlu dari a yan gidanta. Mata kada ku hada maza ahlu dari ha, annabi ya ce ta yi sallah ga mutan gidanta. To amma gaskiya abin da ya fitowa zahiri mata ake bukata ta yi sallah ga mata 'yan uwanta, wannan ya halatta. kuma haka Ummu Salma ta taɓa yin sallah da mata ƴan uwanta, haka Aisha radiyallahu anha kamar da Ibn Hazm ya rawaito cikin muwatta cikin muhalla ta taɓa yin sallar magriba ga jama'a ta mata har ma ta bayyana karatu aka ji. Ibn Hazm yace to wannan ita ce hujjar mu, duk wanda yace ba haka ba yace ya kawo dalili. An samu mata da dama sun yi limanci cikin matan sahabbai da matan tabi'i, dan haka mace za ta iya wa mata jam'i. Abinda ake bukata shi ne za ta tsaya a tsakiyarsu, sahun gaba za ta tsaya a tsakiyar sahun gaba, sauran mata duk kuma su yi sahu a baya a yi ta yi. Na'am. Ya yi kyau. Mutum ne wai yake da mata guda hudu, ya tarbiyyantar da su ya zaɓi limamiya a ciki, duk lokacin da za su yi sallah a gida suna yin jami'i. Na ce wannan yake kwarai da gaske. A wata ruwari ya nuna Ummi Warqa ko wata mace na manta, ko dai Ummi Warqa ko wata mace, ita tana yawa mutanen gidansu limanci har ma annabi ya zaɓa musu mai kiran sallah na miji, shi ya kira sallah ya tafi. To da wannan suke cewa ai waɗansu ma sun ce yana bin jami'i, amma dai yadda aka ce yana yin kiran sallah ya tafi sa. To kaga a nan gurin, wato kaga a wato yanzu kenan ita ta saba ba wai su ɗaya ba ne ba abin ta. Da haka ko ina aka samu mata taron mata a cikin gida sai aka ayyana wata wadda ta tsala su karatu da sauransu cewa ta zanto limamiyarsu, ya halatta sawun matsalan nafila ko a sallan farilla. Wa Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam istakhlafa ibn ummi maktum ya ummu an-nas wa huwa a'ma. An karɓo hadisi daga Anas dan Malik, Allah shi kare da gareshi, أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أم استخلف ابن أم مكتوم. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف يا هلي فتدى عبد الله بن أم مكتوم يا أم الناس يرنك يوى متاني لي من تنصلى أمدينة وهو آما الحالي كما قاسينا مكاكو واني كنون يا هلتا واتو أنت مكاكو يزنتو الإمامي إذن يفسو لهم متاني كرد تند كلن دي قائدا كردو دن إذا أتي كيائي وا فليا أم الناس أقرأهم لكتاب الله فليؤم الناس أقرأهم لكتاب الله وانده زي متاني لمنتي وانده يفيسو يقرأ تشيني مالبي سيكي سافاني ويمي نين ايكي نفي دا الأقرأ مفي كراتو شو مفي كراتو وانده يفي وانهاردا كو مفي كراتو وانده يفي ايكي ايكا ايدو جن كراتو مبنغنوغو دابيو مفي انجنسي مفي كراتو شيني مفي هاردا صحابي سنزو مدينة Salim Maula Abu Huzaifa na yawa mutane limanci, Umar ɗan Khattab na ciki saboda Salim ya fi shi yawan harda, amma aka ce za a rena a haka Salim da Umar ɗan Khattab, amma wancan ya fi yawan harda sai zaman to limami Umar ɗan Khattab kuma yi bi. An gane ku? Na'am. Ya haƙuri ansar wannan zaka cikin hadisin karshe a wannan babu insha Allah. Wato kenan wannan ya nuna makaho na iya wa mutane jagorancin sallah, ko da malikiya ma sun tafi akan haka. Wani hauhu Ibn Hibban an Aisha radiyallahu anha, kwatankwacin wannan hadisi ya zo cikin Ibn Hibban, sahihu Ibn Hibban daga Aisha Allah su kare da a gare ta. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله وصلوا خلف من قال لا اله الا الله. حديث عبد الله بن عمر يتي من صلى الله عليه وسلم ياتي كوي صلى كان دكان من يتي لا اله الا الله معنى متكاي متوم مسلمي ده يموت ذا كوي مس صلى هذا kuma kuyi sallah bayan dukkan wanda ya ce la ilaha illallah, ma'ana matukar mutum ya zanto ya ce la ilaha illallah za ku bi shi sallah ba za ku bi shi sallah ba. Rawahu Ad-Darqutni bi isnadin da'if, Imam Ad-Darqutni ya rawaito da hadisi da sanadi da'if. sanadin wannan hadisin da ibi ne ba shi zama hujja. To amma hadisin abinda yake fa'idantarwa na hukunci yin sallah kan duk wanda yace la ilaha illallah, wannan tabbas ne dukkan mutumin da yake kalmar shahada ya zanto musulmi za ku yi sallah in ya mutu, ko da yana ayyukan sabo kaman caca, kaman shan giya, kaman zina da sauran ayyuka na sabo, wannan baya hana a yi masa sallah. Sai dai abinda annabi ya rinka daukan matakai shine dukkan mutumin da yake da fasikanci, fasikancinsa ya bayyana idan ya mutu annabi baya masa sallah, sai ce ku zo ku yi masa sallah. Wannan dai zanto razanaswa da sauran masaika ta wannan laifi su tuba su daina. Shi yasa har gobe malamai suka ce idan mutum fasiki wanda yake bayyana da fasikanci a sarari, zina ko caca ko shan giya ya mutu, bai kamata ba a ga manyan mutane a gari sun je yi masa sallah. Sai a je a tattaro masa ya ayyuhan nasu masu daraja ta kasa kasa, ko a je a fito da wadansu a kurkuku masu laifi irin yan fashin da aka kama kafin a yanke musu hukunci, a ce ku zo ga ni mai barna yadda ku zo ku yi masa sallah. Amma a ga sarki ko hakimi ko dagaci ko limamin juma'a ko limamin kunsu salawati ko malami na addini wanda yake mashuhuri a wurin, wannan bai kamata ba. Ko mutum ko mun matsayinsa matukar an san shi da zalunci ko fasikanci a bayyane, bai kamata da malamai su wuce ga malaman da ake girmama su a gari, kamata ya alallasa shi dan wannan sai hana mutane irin wannan barnar. Amma ina yanzu ka ga yadda al'amura suka lalace, idan aka ce talaka ma ya mutu ba za a ga malamai sun zo da wuri ba, galibi malaman bid'a ba ruwansa da talaka dan ya mutu, wannan shi jiwo wa kansa. Amma aka ce da wani mai mulki ya mutu, a Guje ne kowa yana gaba gaba, kowa so yake a ce shi zai sallaci gawa zai tsaya wurin jana'iza haka kawai, wai dan ba dan kowa ba dan yana da wani abun duniya, kila ta hanyar zalunci ya tara, kila ta hanyar sata, kila ta hanyar kwace da sauran al'amura. To duk wannan yana nuna cewa yadda lamari ya lalace kenan na al'umma, har kullum abin da ake girma mutum da shi ko kimanta shi da shi shine addininsa. Inna akramakum inda Allahi atqakum, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba ashi asa aghbara law aqsama ala Allahi la abara, yace da yamma za ka ga mutum kansa da kura cikin datti, gashin kansa a mummurde, kuma ta je kai bai samu damun yi ba da sukuni saboda tunanin wahalar rayuwa, amma da zai yi rantsuwa ya ce wallahi yau za a yi ruwa, sai Allah ya saukar da ruwan don ya kubutar da rantsuwar sa ta kafara ta kama shi. Ya ce akwai irin wannan cikin jama'a, ga su da imani ta kawa ba ko kwabo, amma ga imani ga ta kawa ya za a yi. Anas ibn Nadr ɗan uwarsa Ar-Rubayya ta yi rigima da wata mace, sai ta karyawa waccan matar haƙuri, sai aka kawo ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga ƴar uwar Anas ibn Nadr ta karya haƙorin wata, menene za a yi? Annabi ce ba abin da za a yi sai kisaci, wato ita ma a karye mata haƙorin, saboda Allah ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin-nafs wal 'ayn bil-'ayn والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون معنى أموج ابتكسات كم متاني واندي كسلي شما أكسس واندي تزقي وارون إدو شما أتسلي مثلا سئدا إن داماني نجام إنها بني نهبو واندي إنك كن نموني شما أينك مثلا سئدا wanda ya cire hancin wani shi ma a cire masa nasa, wanda ya karya haƙorin wani shi ma a karya masa nasa. Ka'ida a littafin Allah ke sasi ga dukkan wanda ya jiwa wani ko ya cirewa wani ɗaya daga cikin gaban da muka ambata, tunda Rubayya ta karya haƙorin wacce ita ma sai an karya nata, sai Anas ya ce wallahi ba za a karya haƙorin ƴar uwata ba. Annabi ya ce da shi ya Anasu fi kitabillahi al-qisas, yace abin da yake cikin littafin Allah shine rankun gayya. Ya sake cewa wallahi ba za a kare hakurin ƴar uwata ba. Annabi yace fi kitabillahi al-qisas asu uku, a lokacin wanda ta gabatar da ƙarar ta je suna shawara da ƴan uwanta me ya kamata mu yi, shin mu je a kare hakurinta ko kuma mu je mu yarda da biya, tunda an yi dan an kare maka hakuri, ko dai ka nema a karyawa wancan hakurinsa, ko kuma ka ce a biya ka diyar hakurinka duk wanda ka yi ya halata. An yana ta rara karantsuwa cewa shi ba za a karya haƙorin ƴan uwarsa ba, sai ga wanda aka karyawa haƙori ta je ta yi mitin da ƴan uwanta suka ce ki kyakwar da wannan kare a kolin ki zai karfi diya ki soke kudin ki alji sai ta zo ta ce ya annabin Allah kisasi na ya fi a biya ni diyar haƙori na kau sai annabi ya yi murmushi ya ce lalle cikin bayan Allah ya kowar da inda zai rantsuwa sai Allah ya barantar da rantsuwarsa yanzu ga annabi ya yi rantsuwa ba za a kare haƙori ya ruwarsa ba an kai ya kowa kaya ba ya yi kubutar da rantsuwarsa ubangiji ya tausasa zukatan wancan suka yi darajiya su biya diya to yanzu irin wannan ashi asa aga fara ɗin shi ne wanda ba kowa ba bayan laifin komai wai malam Abdullahi ke cewa ma laka wa minhum illa annahu fakirun bayan laifin komai sai kawai dai shi fakiri ne sai ya zato bayan da kima cikin jama'a to wannan ƙa'ida ce ta musulunci duk wanda yake shahara fasikanci a zahiri bai kamata ba manyan mutane su yi masa sallah ko sun zo wajen a ce ku yi sallah cewa mu ba za mu yi ba kuje ku yi masa kuje makabarta kuje ku binne shi amma mu muna daga nan ba za mu je ba sai me ya fusa ce mutumin da yake kwana a disco night mutumin da ake samun ɗansa kawai ɗan mata ke tara yana fasikanci da su mutumin da yake shan giya mutumin da kullum yana can abin nan gidan barasa mutumin da aka naɗa shi mukami kaza ya wawashe kuɗin gwamnati ya wawashe kuɗin talakawa mu wallahi ba za mu yi wasu sallah ba ruwanmu sarki ya fito ya faɗa hakimi ya faɗa limamin juma'a ya faɗa na kamsu talawata ya faɗa wallahi wani ba dan Allah ba dan jin tsoron kar gawarsa ta zame wa ƴan uwansa jidali sai ya tuba ka ga wannan ladabi ne na musulunci da ji a tattaro waɗansu su je su yi masa sallah sannan wanda yake kuma ya ce la ilaha illallah ya furta kalmar shahada ka ga zaman musulmi kenan to lalle za a bi shi sallah sai dai abinda aka ce in yana fasikanci ba a cewa bin sa sallah haramun ne sai dai a ce makaruhi ko a ce wannan bai dace ba da za a samu wanda baya fasikanci shi yafi tunda sallah ana bukatar kamala a ciki amma ba ta akai wanda ya bi shi ya haramun ba sannan akwai lokacin da bi shi zai zama dole in ya zanto kamar shi ne shugaba ta yadda rashin bin sa zai sa al'ummar musulmi su rabu gida biyu kamar yadda muka ambata duk waɗannan hukunce-hukunce an gano su ne karkashin waɗansu hadisan ba wannan ba dan shi wannan daifi ne an gane ku ku yi haƙuri wani Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Ali bin Abi Talib yace manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yace idza ata ahadukum as-salata wal imamu ala halin falyasna kama yasna al imam idan ɗayan ku yazo masallaci sallah limami yana cikin wani hali to ya aikata irin abin da liman ya aikata ma'ana idan liman yana cikin ruku'i shi ma sai ya ruku'i in liman na cikin sujuda shi ma yayi in liman na zaune shi ma yayi wannan shine umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kuma an san maganar ka da haka yayin da mutum ya zo masallaci ko yana da sabbas din ai raka'an nan ta karshe ce ga liman ya dago yana karatun tahiyya ba abin da ya rage sai sallama duk da haka idan ya zo zai kaffara shi da cikin sallah idan aka yi sallama abinda ya samu a cikin wannan sallah amfani biyu farko ya da ciki jam'i ba za ka kwace masa ladan jam'i ba dan ladan jam'i daban da riskar sallah ladan jam'i ana riskansa kowane irin abu ka riska a cikin sallah ko da daga yin kabbara ka zauna da mai ce assalamu alaikum ka riska wannan jam'i ladan falalar ka same ta amma shin ka riski sallah ba ka riski sallah ba yanzu ka amfana da ladan jam'i abu na biyu idan ka tashi ba sai ka yi kama ba kabbaran da kai ka shiga din nan kafin liman ya sallama wannan liman ya dauke maka ikama yanzu da ana yin sallama da ka tashi kawai zaka ci gaba da karatu ne ka kawo sallar ka cikakke yayin da take ina fatan kun fahimta to dan haka bai dace ba ka zo masallaci sallah dan kawai cewa liman na cikin raka'an karshe ko ya zo kammala tahiyya wato sai ka ce ai ka koma gefe guda ka tsaya idan yi sallama ku tayar da naku sahu din daban tayar da wannan sahu daban makaruhi ku kai don maimaita jam'i a masallaci mai limami za ta bi makaruhi ne amma bin liman din nan wannan shine bin umarnin annabi dan Allah ce ma annabi ya ce wa ma adraktum fasallu abinda kuka riska to ku sallace shi kaga ma din nan shartiyya ce wanda wannan kuma siga ce daga cikin sigogi na umum ma adraktum fasallu abinda kuka riska ku sallace shi ya ce abinda kuka riska ma'ana ko da minti ɗaya ka riska ko da rabin minti ka riska to ka sallace shi tsayawar ka ki shiga ciki ka ji ya saba umarnin wannan hadisin kenan kuma idan ka shiga dan nan lalle kana da ladan jami'i wannan shine abinda malamai suka faɗa musamman ka duba fatul bari sai sahih bukhari ibn hajar yayi bayani mai kyau kware da gaske ga kasan wannan masala abinda muka faɗa ne daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure Allah ya shafe mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai an kira sallah sai an kira sallah wannan da ban karanta muku ba hadisi ne sahihi ba dhaifi bane ba an gane ko shi yace rawahu tirmidhi bi isnadin dhaif ni kuma na binciko a wani wurin na samu sahihi ne bal hadisu sahihun min riwayati mu'adh wa ali banda ali bin abi talib mu'adh bin jabal ma yarawaito hadisin saboda haka hadisi ne sahihi ka duba littafin al-jami' as-sagir sahihul jami' as-sagir karkashin hadisi na 261 hadisi ne sahihi kuma hadisin baya na bukhari da muslim din can ma adraktum fasallu yana masa shaida kan abin da wannan hadisin ke korowa ya haƙuri yanzu na masa alƙawari yin an kiran sallah shine farkon tambaya waya kace ya ci daga nan wa alaikum salam
kan gane da kin sauya
eh
ai da sauya ko saboda aka ce faruwar ne wani yaro da
eh
eh a lokacin har da shi sallah
abinda dama ake magana da cewa shigar sahun yara ana nufin yaro idan ya kai mumayyazi yaro da ya kai mumayyazi kuma shine wanda yake da wayo ya fita daga yarinta ta rashin wayo amma ko bai zama baligi ba to waɗansu suna kaddara yaro ya zama mumayyazi idan ya kai shekara 6 waɗansu su ce 7 waɗansu ce wannan abu ne da baka iya kaddara waɗansu shekaru ka ce dole sai an kai nan saboda akwai yaran da zaka ga masu hazaka ne tun suna yin shekara 5 wani ma bai kai haka ba yana da wayo wani kuma ya kai shekara 8 yana matsayin dolo dan haka abinda ake bukata dai yaro ya zama mayyazi shine yaron da yake da mataki na wayo ta yadda in ya fara sallah ba zai daina ba har sai an gama yana da wayan da in an fara sallah da shi baya tafiya amma duk wanda za a fara sallah yanzu yanzu ne ce Allahu akbar yanzu jima shi ga harkokinsa da zai sake dawowa kaga wannan ba shi yake nufi ba ana maganan yaro wanda yake mumayyazi an fahimta ko sannan na biyu su yaran kanana wanda ba su kai wannan matsayin ba duk da su ba wai su ne ake maganan yin sahu tare da su ba shin a hana su shiga masallaci ba wani dalilin da ya hana hana su shiga masallaci za a yi shiga masallaci da su in sun zo ko ba a kore su ko da kaji suna wasa a cikin masallaci baka cewa a kore su lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yara su kan je masallaci har wata rana a ɗaya daga cikin sallolin rana azhar ko al'asr annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da ɗaya daga cikin jikokinsa Hassan ko Hussein kamar yadda mai ruwaya yayi ko kwanto ya manta ko wanda ne ko da Hassan ko Hussein yana dauke da shi aka zo aka fara sallah bayan annabi yayi kamar rabin sallah sai yayi wata doguwar sujada ya daddai bai dago ba wani sahabi ya ce ko dai wani abu ne ya faru sai ya dago kansa sai kawai ya ga wannan yaron ya tsare gadan bayan annabi ashe annabi ya tsaya ne saboda idan kar ya dago yaron idan kana daga hannu ai ba zan iya karasa ba ya hakuri gara ka fahimci wannan ai kai ma za ka gara da wannan dogo saboda haka sai annabi yake dagowa har sai da wannan yaro yake ji da wasansa sahabin ya ce da dago na ga annabi halin da yake ciki suna sake koma su jira da aka kammala sallah sai sahabai suka ce annabi ko wani abu ne ya faru ce ba abin da ya faru lakin na buni irtihalani fakaritu an ujilahu ya ce ɗana ne ya zo ya hau gadon bana ya mayar da ni kamar dabbar wasansa ya ce ni ko bana so in zaburar da shi in hana shi abin da yake so da haka na kyale shi har ya gaji da wasansa ya daina sannan na dago yanzu wannan bai zama hujja ba hadisi ne hujja yana cikin ruwayar aikin da imamun da sahi hadisi ne sahi ga kuma hadisin da annabi zo da umama a rike zo da ita a hannu tana kafadarsa ana aka yi sahu sallah aka fara sallah yawa mutane limanci idan ya zo ruku'i sai a je ta ya yi ruku'i ya yi sujada yayin da ya kammala sujada zai miƙe sai sai zabe ta miƙe da ita tana hannunsa har a gama sallah haka kashin dai zuwa yaro da masallaci kenan shugaban halitta ya yi sallallahu alaihi wasallam da haka ba a cewa dan yara sun zo masallaci a kore su duk hadisin da yake cewa idan yaro ya zo masallaci a kore shi ko hadisin ya zama mawdu'i ko dharifi ba hadisi ɗaya da ya inganta cikin cewa wai jannibu masajidakum sibyanakum, wato wai kure santar da yara daga masallaci, ba hadisin da yake haka. Inda ya fice haka to ba daga annabi yake ba sallallahu alaihi wasallam, bai tabbata ba daga bakin annabi. Malamin da hannu da kace yanzu sai da maganar fitarin da ya taba ka. To anan gurin ita najasa in ta zanto a cikin tufafin masallaci take, tana da sauki sama da a ce a jikin ta shafe shi shi. Wato akwai bambanci tsakanin kana sallah sai mutum ya kasance alwalarsa ta warware, ko dama can ya faru sallah babu alwala bai tashi tana wuce cikin sallah, irin wannan babu rangwame a ciki, dole ka yanke ka je ka yi alwala. Amma idan najasan nan a wurin da kake sallah ne take, ko a jikin tufafinka take, waɗansu daga cikin malamai suna ganin za ka iya ci gaba da ita, musamman Imam Shaukani a cikin As-Sayyidul Jarrar Al-Mutadaffiqu ala Hadaiqil Azhar yace ita najasa da ta shafi tufafinka ko wurin da kake sallah, gusar da ita yake cewa wajibi ne, amma ba sharadi ne cikin sharadin sallah ba. Abinda ke nufi da sharadi abinda in ba shi babu sallah, yace a wajibi ne. Ke ga ce in baka gusar ba kana da laifi, wataƙila kana da ikon gusarwa, amma in ka sallar haka yace ta yi. Amma dai da cewa inganci mutum ya gusar da ita, da haka lokacin da yaron nan ya yi fitsari kai kana cikin sahu tare da shi, ko fitsarin ya taɓa ka, ɗaya ne daga cikin biyu, ko ya zanto akwai yalwataccen lokaci ta yadda ka iya yake sallah ka je ka wanke ka zo ka dawo ka yi sallar ka, to wannan shi ya fi dacewa, shi ne ya fi fita daga cikin saɓani. Ko ya zanto lokaci ya yi ƙaranci, idan ka ce za ka fita har ka je ka wanke ko ka ci da tufafi ka dawo lokacin sallah zai wuce, to sai ka yi sallar ka haka, kuma sallar ka ta yi babu wani ka bayi a kanka. Ka fahimta da kyau? To. Na'am.
Bari in faɗi magana da ɗan mutane da ba su ji sautin ka ba su ji. Mun yi magana kan cewa mun karanto hadisi na Annabi cewa wanda ya sallah bayan sahu shi kadai har aka gama sallah baya da sallah, da hadisin Annabi ko yace to ya ga wata magana ta Ibn Hajar wanda ke nuna cewa to ai ga wani mutum da ya yi sallah da Mu'az ya tsawaita sallah sai wancan mutum ya fita ya yi sallah sa bayan sahu shi kadai, shi kuma Annabi ya tabbatar sallah sa ta yi, me bambanci tsakanin wancan da wannan, shine maganar ka? Kaga ko bambanci wanda ya zo bayan sahu ya yi sallah shi kadai din nan ya rabu da Mu'az ko bai rabu da shi ba, yanzu shi kadai ke yin sallar sa, shi kadai ke yin sallar sa. Amma wanda ya zo fa ga sahu a gaba ya ke tsayawa ya zo tsaya a bayan kabarta, ya bi wannan liman ne ko ba bi sai ba? Haka ikhtalafat surata, surar biyu ta bambanta, mutumin can gaba ɗaya yankewa ya alaka da Mu'az ya je fara sallar sa sabuwa, ba wai bina'i ya akan wancan sallar ba, sabuwa ya fare ta kamar da ruwayoyin waɗansu ruwayoyi na hadisin suka nuna, wanda shi ma Ibn Hajar ya nuna akwai ihtimali biyu. Ya ce ko dai mu ce ya je ya ci gaba da tashi ne ya kyale Mu'az, ko mu ce ya je ya faro ta sabuwa, ya ce to amma ihtimalin sabuwa shi ne abin da ya fi ƙarfi. Kaga wannan daban-daban ce kenan, ba su da alaƙa da juna. Ko yau idan liman ya tsawaita da yawa, tsawaita da ta shige hankali, kai kuma kana da uzuri ko kana jin yunwa ko wata matsala, ko ga mota a tasha za ka fa barka sai ka yanke ka rubu da limamu ka je ka yi taka qul huwallahu ahad da inna da inna ka je ka bi mota kar mota ta barka. Ko yau wannan ta faru limamu ya dogon karatu haka kai ba dalili, ko ga hadiri ya taso amma kuna sallah a ranar Allah ko abin nan limamu yana dogon karatu na ba gaira ba dalili, kaga da irin wannan ya kamata irin wannan limamu sai ka karanta fiqhu da kyau, ba ka gane fiqhun sallar kansa. Yanzu ga hadiri ya taso ko mutane ana cikin rana, ka jawo dogon karatu ka bari ina a gida ne ki kade ka saka da dogon karatu mana, mutane da hadiri ya taso waje da ke su ne, kaga da waɗannan matsaloli ne da ya kamata idan tsanani ya tsanani sai ka yanke ka je ka tsalla kai kada ka yi tagarka. To saboda za a yi abin ne bai sine bai abu da yake wajen Allah shine akwai wani dan uwa daga nan bangaren jiya ko shekaran jiya lokacin da muke magana kan cewa baya halitta rigayar liman da me da yin takbiratul ihram haka ne ku haka ba za a rigaye shi ba da sallama tabbas duk wanda ya riga liman yin kabbaran harama ba shi da sallah salatuhu lam tanqit dan a wannan lokacin idan yace dan yake bi to ai an ce sai liman yayi kabbara zai yanzu shi ya riga shi sallah shi kadai yake yi a zuciyarsa kuma shi liman yake bi kaga bai da sallah ke to amma me hukuncin wanda ya riga liman bi ruku'i ko sujuda ko ya riga shi kadagowa daga ruku'i ko sujuda to anan shine idan mutun ya riga liman bi ruku'i ko sujuda bisa danganci tabbas bai da sallah wannan shine mazhabi Imam Ahmad bin Hanbal Sheikhul Islam kuma ya kawo dalili masu yawa cikin majmu'ul fatawa da suke nuna haka cewa tabbas bai da sallah tunda ya riga liman aiwatar da wani rukuni daga cikin dalilan da suke kafa hujja da shi suka ce manzon Allah yake cewa wanda suke riga liman wato ruku'i ko dagowa sujuda ko dagowa wanda yake riga liman aikata wannan baya jin tsoron Allah ya jirkitar da fuskar sa mai da ita kamar fuskar jaki suka ce babu yadda za a annabi ya maka barazana da wannan yaranto sallar ka ta yi wanda sallar sa ta yi sai dai a masa alƙawarin lada amma ba za a masa barazana da liba hukuma ta haka dukkan wanda ya riga liman ruku'i ko sujuda ko dagowa daga ruku'i ko sujuda ya riga liman aikata wani rukuni da gangan yana cikin sani baya da sallah amma wanda ya bisa ga kuskure fa ya dago ya ji wani sauti kamar liman ya dago zamanin sa ya dago sai ya dago sai ga liman bai dago ba to sai koma wannan ba komai a kansa ga wancan sahabin da ya ji annabi ya rike cikin sujuda wannan ma karanta hadisin sa da su sai ya dago da ya dago ya ga annabi cikin sujuda sai ya sake koma karshe kuma ba wani kabli ko gadi a kansa liman ya riga ya dauke masa wannan to Allah fahimtar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi sai Allah ya kai mu gobe kenan ta kawarsa duk tsoron Allahnsa yace zai iya isar da sakon musulunci shi kadai ba zai taɓa yiwuwa ba akwai bukatan wane akwai bukatan suwa ne akwai bukatan wane kowa yayi daidai karfinsa kullun ya amalu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila saboda haka kowa yayi da kwalinsa ba ni da gurin in zo in fara wazi tun daga farko har ƙarshe ya zanto ni kadai ne ina ganin in kun yi haka ba ku yi mun adalci ba kuma wannan shi ne karo na biyu da na faɗi wannan karo na uku kenan kaga idan na zo wurin wa'azi na gani kadai kawai aka saka wala zubi kaga idan nake ba ni da laifi tunda yanzu ne na san kun zama sai da wannan shine na biyu da na taba yin wannan maganar da sauransu idan aka sake na uku kuma kaga ba ni da laifi kenan idan nace a'a ba zan yi ba gaskiya saboda haka ya kamata mu fahimci wannan komai ya tafi kan tsari yayin da duk za a yi abu wato ya kasance an tsara shi bisa ga ai kuma ya kasance ba ni kadai zan yi wa'azi ba wani ma zai yi wani ma zai ce wani ma zai ce dan saboda gaba ɗayan mu muna karawa juna ilimi ne fasahar da Allah bai wani bai ba wani ba fahimtar da Allah bai wani bai ba wani ba kowa da irin nashi fahimta ubangiji ta'ala ya taimaka mana kuma ubangiji ta'ala ya sa mu tsarkake niyoyin mu cikin dukkan maganganun mu da ayyukan mu babban abin da ake nema kan kowane irin abu shine yardan Allah shine niyya ta gari yayin da ya kasance niyya ta lalace duk yawan aiki sai zanto baya da amfani ke Allah ya tsare
zan fara karanta tambaya ta farko mai tambaya ta farko mana yana tambaya ne yana so ya san gaskiyan al'amari abinda ake faɗa a game da suratu yasin da ake cewa kaman a ce idan mutum ya karanta aya kaza sau kaza zai samu abu kaza ko idan mutum ya karanta aya kaza ya rubuta zai samu abu kaza shine malam yake so ya san malam yake so ya san cewa wannan abun gaskiya ne ko kuma akwai saka da warware a ciki
wato mu fahimci cewa alqur'ani mai girma gaba ɗayan sa tun daga suratul fatiha suratul baqara suratul ali imran har kazo suratul nas ubangiji ta'ala ya saukar da shi ne dan ya zanto shiriya ga mutane ubangijin da ya saukar da shi ya faɗi dalilan da ya sa ya saukar da shi a cikin ayoyi masu yawan gaske amma ga shi dan buga misali ka gane kamar haka farko ubangiji ya ce kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab littafi ne da muka saukar da shi gare ka wanda yake cike da albarka dan mutane su kula da ayoyinsa kuma dan ma'abuta hankali su dauki izina da wa'azi a cikin sa kaga anan sanadiyin saukar da littafi gata liyadabbaru ayati dan lamu anan lamu ta'lil ce wal yatazakkara ulul albab kuma nan ma lamu dai lamu ta'lil ce sannan yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar da wannan alqur'ani a gare ka don ka bayyana wa mutane abinda aka saukar musu umarni ko hani wajibi ko haramun kuma dan ya kasance sun zanto masu tunani wajen gane hikimar da Allah ya musu wajen saukar da alqur'ani a wani ne yace wa ma anzalna alaika alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi ba mu saukar da wannan qur'ani akan ka ba sai dan ka rinka bayyana musu abinda suka yi safani akan su na addini qur'ani ya warware safanin su sannan ce wa nazzalna alaika alkitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin mun saukar da wannan alqur'ani dan ya zanto bayanin kowane irin abu na addini kuma dan ya zanto shiriya ya zanto rahama ga waɗanda suke musulmai sannan ubangiji ta'ala ta alif lam mim zalika alkitabu la riba fi hudan lil muttaqin shi alqur'ani shiriya ne ga waɗanda suke masu takawa sannan ubangiji ce fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai gargadi da wannan alqur'ani ga wanda ke jin tsoron narkon azabata yanzu kaga duk abin da ke cikin alqur'ani wato ko dai zanto labari ko zanto umarni ko hani ko zanto alkawali na rahama ko zanto barazana da azaba ko zanto misali da ubangiji ta'ala ke bugawa ko zanto rantsuwa da Allah ya kan wani abu da yake son ya tabbatar labarin nan an kawo su ne don ka dauke izina labarin adawa labarin samudawa labarin ashabul kafi labarin annabi yusuf annabi sulaiman duk labarin da Allah ya kawo na mutanen da suka wuce baya ya kawo su ne dan wa'azi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulul albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun haqiqa a cikin labarin su akwai ibra wato izina kenan da wa'azi li ulul albab li ulul absar li ulul tafakkur ma kana hadisan yuftara alqur'ani ba magana ce da aka kirkiro ta ba wahayi ne daga Allah walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsil kulli shay wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun shi yasa kaga wannan labari ne akwai kuma alkawalin aljanna ga waɗanda suka yi gidan ga waɗanda suka abin nan kawo labarin aljanna da abin da ke cikin ta na ni'ima la mutairi min ma'is tahun hurun ilin ka misalin lawlil makrun jazaan bima kanu ya'malun la sumuna fiha lagu wala tasima illa ta'ilan salaman salama ga su duk labari ne wannan na gidan aljanna da abin da ke ciki fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibina wa anharun min athalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fil nar wa suqu ma'an hamiman taqatta'a am'a'uhum duk wannan labari ne amma narkon azaba kaman labarin wuta abin da ke cikin ta wa in yasghisu yughathu bima'in kal muhli yashul wujuh bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa da sauran dangogin azaba kaga duk wannan narkon azaba kenan na abinda zai zo gaba sai umarni aqimu salata atu zakka khudhu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum kutiba alaykum as-siyam kutiba alaykum al-qisasu fil qatl al-hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa kutiba alaykum idha hadara ahadukum al-mautu in taraka khayra al-wasiyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf wa lillahi 'ala an-nasi hajj al-bayt man istata'a ilayhi sabila wa adhin fil nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli damir yatina min kulli fajrin 'amiq li yashhadu manafi'a lahum duk wannan kaga ibadoji ake saka kai hani kuma la taqrabu zina wa la taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashdda la tankihu manaka abaakum min nisaa illa ma qad salaf wa la taakulu amwalakum bainakum bil batil wa tudhu biha ila al-hukam litaakulu fariqan min amwal an-nas bil ism wa antum ta'lamun haka duk wannan abin sai shirye su zuwa ga dabi'u na gari maganganu halaye yanayin tafiya akan kasa la tamshi fil ardi maraha innaka lam takrak al arda wa lam tablugh al jibala tula wa qasid fi mashyik waqad min sautika inna ankara al aswat li sawt al hamir idan kuma qur'ani gaba daya daga alif ɗinsa zuwa ga ya'un ɗinsa zaka isa cewa nizamin mutakamil tsari ne cikakke rayuwa ibada tattalin arzikin ƙasa siyasa zamantakewar jama'a zama tsakanin makwabci da makwabci alaka tsakanin ɗa da mahaifa alaka tsakanin iyaye da ƴaƴansu tsakanin mai ƙarfi da mara ƙarfi tausayi hakuri kyautayi jarunta kyauta da sauransu shine abin da alqur'ani ya kunsa abin da ake so mu karanta mu dauki wannan tsarin gaba ɗaya a rayuwarmu ya zanto waɗansu qur'ani ne masu yawo da kafafunsu da aka tambaye Aisha yaya menene halayen annabi sai ta ce kana kulukul qur'an nabiyun annabi su ne qur'ani abin da duka zanto qur'ani ya ce ayi to annabi yayi abin da zai ce kar ayi ba ya ne santa wannan shine munafar saukar da alqur'ani amma sai aka saukar da alqur'ani sai ka je ka dauka suratu yasin maganin kaza idza waka daga farko zuwa karshe maganin arziki fa jama'anahum jam'a maganin samun customer a kasuwa wa alaqaitu alayka mahabbatan minni maganin farin jini sunan bayar Allah fatimatu da an zo alaqaitu alayka mahabbatan ma sai ka bude shi babba sai ka rubuta sunanka a ciki minni kai kuma ka rubuta sunanka ta soka lalabi sa fi fatani ila yau ba sunan maganin ciwon ciki aka dauki qur'ani aka mai da wannan gaba ɗaya manufar saukar da alqur'anin ka rushe ta abinda muka fada ba manufar saukar da alqur'ani abinda muka fada karshe kai kuma abinda kake da alqur'ani dan Allah kawo wa alqur'ani adalci ko ka kimanta qur'ani kamar yadda shi wani ɗakin shan magani maganin ciwon ciki maganin farin jini maganin kaza babu wata sura cikin alqur'ani da aka bididdigi a ce wannan sura maganin kaza wannan sura maganin kaza babu wannan daga Allah ko manzon Allah ko sahabi ko tabi'i ko tabi'u tabi'ina duk waɗannan ƴan tsibbin ne suka dauki wannan suka kinta shi waɗannan ababe suka kitsa su abinda aka ce shine idan kana da bukata a wurin Ubangiji ta'ala ba rubuta alqur'ani zaka yi kasha ba ka karanta alqur'ani ka yi addu'a da shi alqur'ani maganan Allah ne maganan Allah sifa ne cikin sifofinsa ka yi tawassuli da shi alqur'ani ko da qul huwallahu kadai ka karanta kace ya Ubangiji albarkacin wannan sura mai girma da ka saukar cikin alqur'aninka ina tawassuli da wannan sura ya Ubangiji ka biya min bukata iri kaza duk abin da ka roka da wannan ka yi tawassuli wanda ya dace kuma Allah na iya amsa maka dan Allah ce walillahi al-asma'ul husna tad'uhu biha Allah na da kyawawan sunaye ku roke shi da su yana sifofi ku roke shi da su kuma idan ka zo ka dauki karshen suratul hasiri wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa ar-rahmanur rahim wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir can gudan al-khaliq al-musawwir al-aziz al-hakim duk hada wadannan sunayen sunaye ne na Allah wanda ake roƙon shi da su wannan ayoyi guda biyun karshe in ka karanta ka roki Allah da su ka yi tawassuli da babban abin tawassuli shine sunayen Allah ana sa ran kuma Allah ya ansa maka addu'arka ka karanta su ka ce ya Allah albarkacin waɗannan sunaye na ka masu girma siffofinka masu tsarki ya Allah ka biya mun bukata iri kaza ka faɗa da Hausa ba sai ka yi larabci ba ka karanta su ka faɗi bukatan da Hausa amma ka ware suratu Yasin a zo a yi hatimi na suratu Yasin da wani asirin suratu Yasin da 'yan tsubba suka yi kwanan nan har an rubuta shi da Hausa boko to duk waɗannan banda shirka ba abin da ke ciki na karanta wannan asirin suratu Yasin sai a kawo aya Yasin wal Qur'an al Hakim sai a kawo sunan aljan ya shamsa ya ilu innaka lamina al mursalin ya dam da ya ilu ala siratin mustaqim ya mazga ya ilu wane ne ajib ya shamsa ya ilu ya samihu kaga ajib ansa ya shamsa ya ilu sunan aljani ne samihu kuma sunan Allah ne to kaga wani shirka tafi wannan abin kasa ko a kawo sura ayar farko a ce tana maganin kaza za a rubuta su goma a wanke da ruwa aka na gani a cikin wani yukutabu ashara marratin wa yughsalu bil ma'i daga jin larabcin kasa larabcin dan Afirka ne yukutabu ashara marratin wa yughsalu bil ma'i a wanke da ruwa kan kenan ko to da yazo gaba sai ga wani abu yana so ya faɗa amma ba da larabcin da zai faɗa sai ce a hada da kausin rimi sai ya faɗe shi da Hausa ya faru da larabci da Hausa yughsalu ashara marratin wa yughsalu bil ma'i a hada da kaucin rimi duk wannan yan tsubbu ne kawai a tsorayen su suka haɗu suke saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah kar mu wulakantar da Al-Qur'ani mai girma wallahi kaga wannan burdin izaroka burdin yasin burdin wacece hatimin annabi Yusuf hatimin annabi Sulaiman wallahi tallahi ba daga Allah suke ba daga manzon Allah suke ba wadansu makaryata ne wanda suke rubuta abu daga hannunsa su jingina wa Allah Allah ya san za su zo da aka ce fawailul ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksubun tabbas za su jikka da sun fadin wannan aya in ba su zo ba Allah ya tsare mu
to jama'a daidai kan malam gama an samu na tambaya masu kula mana da generator masu mana connection din su sun mana sigina cewa man fetur da ke ciki ya kare kuma kun sani tuntune babu layin wutan nefa a nan anguwan da wannan generator ne muka fara aiki wutan nefa ne aka cire wajen junction box din aka hada idan har mun yadda ya kare ba za mu samu mu tattara kayan mu yadda ya kamata ba don mai mayar mana da wutan ba zai iya a cikin lokaci ba saboda haka daga wannan tambaya da malam an samu na ne za mu dakata muna roƙo Allah ta kama malam da alkhairi mu kuma abubuwan da muka ji Allah sa mu yi amfani da su to malam
sai dan karin bayanin da zan yi game da maganar ta zuwa tsara wazi na san akan samu waɗansu makarantu masu zaman kansu ko na gwamnati ko waɗanda suke karkashin tafiyarwar waɗansu kungiyoyi masu zaman kansu su gayi talaka to a irin wannan sa'iya samu na kai tsaye ko kuma su samu malam Dawud ko su sami malam Husaini ko su samu malam abin nan da sauransu amma dukkan majalisin da ya shafi kungiya dukkan masallacin da ya shafi kungiyar jama'atu zalafu bida wa kamatu sunna suke bukatar in gabatar musu da wa'azi to su biyo tsari ta hanyar kwamitin tsara wa'azi wannan shine karin da nake so in yi Allah ya taimaka mana.